Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku wasu batun mazauna karkara a wasu kananan hukumomi hudu a jihar Jigawa da suka hada da gagarawa su da tankarkar da garki da kuma taura. Waɗanda ke kukan cewa gwamnatin jihar Jigawa na kokarin kwace musu filaye da gonakin su na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba. Tun lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar aka fara wannan shirin kafa wata katafariyar masana'anta ko kamfanin sarrafa rake a yankin wadda ke buƙatar kimanin murabba'in hekta 14,000 wadda wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar Chad ake kira Musali zai yi a jihar ta Jigawa. Duk da yake dai gwamnatin Jigawa na kallon lamarin a matsayin wani cigaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati, amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diyya ga waɗannan wanda aikin zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta. Kamar yadda a makonni biyu da suka gabata muka ji daga bakin kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya, a yau za mu kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa Barista Ibrahim Hassan Hadija, wanda ya tabbatar da cewa tabbas sun yi wa waɗannan al'ummomin alƙawarin soke tsarin kwata-kwata idan har aka zaɓe suka hau mulki. Amma sai bayan da aka zaɓe su suka lura cewa wannan shiri ne misali tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin gwamnatin Jigawa da ma ita kanta ƙasa baki ɗaya. Sunana Sarfil Hashim Gumel.
Zan ɗan baka tarihi. Ba mu ne muka ƙirƙiri fuyar ɗin gagarawa ba. Lokacin da muna yawan campaign mutane sun mana koken cewa an zo an karɓi filayensu an ba su takardar compensation, wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan. Kuma muka ji muka mata alƙawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati insha Allah za mu ji wannan al'amari. Kuma da muka hau mun duba wato kamfani ne yake buƙatar kafa masana'anta ta sarrafa suga a gagarawa a lokacin suna buƙatar fili kamar hekta 14,000 kuma da dai gwargwado an ba su letter of grant wato kamar takardar mallakar fili kenan kafin a kai ga fee of 7 ga watan Janairu 2015 wato kamar wata 4 ko 5 kenan kafin mu karɓi mulki. Mun karɓi mulki mun kira kamfanin mun zauna da su suka nuna mana cewa ga buƙatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abinda suke so a ba su fili hekta 14,000. To muka ce to banda su akwai kamfanin Dangote wanda su ma suna neman hekta kamar 21,000 za su yi harkar shinkafa, kuma akwai kamfani kamar guda uku masu neman hekta 250 saboda aikin sola. Muka yi abin nan gona ya ba da afuwar cewa a kafa ƙaramin kwamiti a diba buƙatun nan saboda ba za ka watsar da buƙata ba, ci gaba ne. Wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin ƙasa ana da fashin ana wane ne, kowa gona ya hau jirgi ya tafi ƙasar waje neman investa, idan ka samu investa a gida da ya nuna cewa yana da buƙatar ya zo ya sa hannun jari ko ya zo ya kafa masana'anta, to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba mu jibi buƙatar shi wannan investa, amma kuma mu jibi haƙƙin mutanen da suke wannan wuri. Mun kafa wannan kwamiti mutanen DFID James 3 suka tallafa mana suka ba mu consultant guda 2 turawa muka je muka zauna a Abuja kamar kwana 7 muka yi ta muhawara da su wakilan wayannan kamfanoni akan cewa ba zai yiwu kawai yanzu shi fili ba ƙara shi ake ba rage shi ake ba, ba zai yiwu kawai mu kwashi filayen mutane a zunzurutu mu danka musu ko da kun biya compensation ko ya ninka abin da ake nema a biya yanzu. Idan ya ƙare su mutanen nan in manoma ne ka ba mutum compensation in miliyan 10 ka bashi zara baya barin dane kusan za a waye gari babu kuɗin nan kuma ya zagayo ka tare shi daga inda yake sai a za mu yi wato mu samu balance tsakanin ku buƙatar ku daidaito tsakanin buƙatar ku da halin da wannan mutane suke ciki. Su wannan consultants suka kawo mana wato tsare-tsare abinda ake cewa international best practices tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta yarda da shi wanda ko ina ka je ko America ko abin nan wasu tsarukan da ake kawo a kare wato haƙƙin shi ne gona in ana neman wani al'amari. in ka ji bi dokar wato kasa ta Nigeria Land Use Act ta ba gona wato dama akan duk fili da kasa shi kanshi compensation da ake cewa ana biyan compensation
wato diya
diya diya ga diya fili ake badawa ba dama fili na gwamnati ne diya sai dai a baka in ka ƙara wani abu akan wannan fili in ka yi gini na gida a assessment din shi a biya ka diyar gidanka in itace aka tada a gonarka a assessment a baka filin da ba a shuka shi ba wani abu akai ba a biyan diya akan sa jinjin da muke da mutanen nan abubuwan nan sun taso kuma muka ga mu su wannan masu neman fili cewa na farko dai duk wani gari da ya wuce wani adadi ko mutum 100 ko wani 150 to a wurin neman fili ba za a tare shi ba a tsarin da aka ba shi wannan kamfani da zai zo gagarawa za su tada akalla a kasar gari ya kai 14 kwata-kwata a wurin a tashe su a yi location ɗinsu saboda suna son gonar da ke ne hektar 14 muka nuna musu ba zai yiwu ba muka kawo tsare-tsare cewa duk mai neman fili ba za mu iya baka adadin abin da kake nema ba amma za mu yanka maka wani wuri mallakarka sannan a cikin abin da kake bukata a ware wani wuri wannan manoma da za su samu ko za a tashe su daga wannan wuri ka a ba su wuri su noma maka abin da za ka saya wato abin da ake cewa outgrower scheme kenan muka yi tijanin da aka da su daga baya dai muka nace na farko mutum ba zai sa kuɗin sa naira biliyan 40 ba kace ga ka mallaka masa fili ba sai ka bar shi ko duk abin da yake nema manoma ya shuka musu inda aka wayi gari suka ce su ba za su shuka masa shinkafa ba ko kuma sun bu mutum ya tashi ma a shaida mu gonar sun da malaka su ce ka ka kai cikin hadari saboda haka muka yi wannan magana na outdoors a cikin abin da mutanen gagara suke nema wannan company an rage shi zuwa hektar 12,000 a cikin 12,000 ina hektar 6,000 muka ba su mallakar kansu a cikin kamfani ce su kamfani kenan a cikin hektar 6,000 da muka mallaka musu za su biya har da kuɗin hektar 6,000 da ba za mu ba su wato hektar 12,000 za su biya compensation duk wanda yake da gona da ta shafi wannan compensation za a biya shi compensation diya ta kuɗi bayan an biya ta diya ta kuɗi za a zo a cikin outgrower scheme in hektar 6,000 da suka ware za a yanka maka tejin fili ba zai kai wasu ila abin da ka mallaka a da ba amma a lissafin da muka yi saboda ci gaba da za a kawo na lamarin noma da ruwa da za a jawo wannan wuri ya zama na ana yin noman rani to abin da za ka samu a rabin hekta ba za ka same shi a hekta 2 a tsarin ka na da ba in ka shuka dawa hekta 2 ka girbe ta ko ka shuka sokoro da hekta 2 ka jira damuna ta zo wata uku ka yanke ka ga wannan filin yana nan a aje ne ba ka komai so shi damuna ta zagayo a wannan tsarin da aka yi za su yi irrigation za su kawo abin da ake cewa irrigation infrastructure wannan hekta 12,000 gaba ɗayanta za a fara mata tsari na bayi yanda akwai shi a Auyo wanda haɗe da Jama'are ko yanda akwai shi a Kadawa ko Kano wanda kura abin da nake jan hankalin mutane duk arzikin da ke cikin Auyo da ake ci yanzu shekara da shekaru shekara 36 nake ji aka fara haɗe da Jama'are an fara da yan Faransa suka yi suka gama aka zo aka danka ma yan Chinese CGC suka yi suka gama lokacin Buhari yana CGC suka karɓa suka yi suka gama shekara 36 nan har yanzu ba a wuce hektar 6,100 ba da ake bayan ruwa mutane ke amfana saboda haka duk arzikin da ke kasar Auyo da ake ci a yi shuka uku mutum ya yi shinkafa ya zo shinkafar rani ya shinkafar damuna ya yi alkama ya ninkin baninki gaba ɗaya hekta 6,000
ya yi tsawo sai a bayan tsabana ka na baya ka ce kamar aikin nan tarar da shi kuka yi har ma kun tarar an ba da abin da ake kira letter of grant ko da kuka zo kuka yi nazari tunda ka ce an kafa kwamiti kuma kun zauna da masana an diti al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne akan tasirarsa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi din a kan sa kike
mun kawo sauye-sauye shi sai na farko da muka kawo shi ne kamar da na gaya maka ba za mu ba ta hektar 12,000 ba
idan Allah ya kai mako mai zuwa mataimakin gwamnan jihar Jigawa Sa Ibrahim Hassan zai daura daga inda ya tsaya yanzu amaldin Mahmud Ibrahim Kwari ministan filin hashin gwamnati ke cewa ku kasance lafiya